Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Shugaban Amurka Barack Obama jiya Juma'a ya yi tir da gwajin makamin nukiliya da Koriya ta Arewa ta yi, yana mai bayyana hakan da babbar barazana ga tsaron yankin da kuma duniyar baki daya. A wani bayanin da fadar shugaban Amurka ta White House ta fitar, shugaba Obama ya ce take-taken na Koriya ta Arewa da ya kira masu ban haushi da janyo bala'i sun sa an ware mutanen kasar tare kuma da jefa su cikin yunwa ta wajen ci gaba da neman kirkiro makaman nukiliya da makamai masu linzami. Kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya yi wata ganawar sirri da yammacin jiya Juma'a a birnin New York. Shugaban kwamitin sulhun ambasadan kasar New Zealand Gerald Van Boheman ya gaya manema labarai cewa daga kausan lafazi kasashe 15 mambobin kwamitin suka yi Allah wadai da gwajin nukiliyar da aka yi ƙarƙashin ƙasa tare kuma da yanke shawara kan nazarin matakan da ya kamata a ɗauka nan da nan, kamar yadda yake a babi na 41 na tanajin Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya shafi batun takunkumi. Ya kamata kwamitin ya yi amfani da duk wani tasirinsa wajen tilasta ma Koriya ta Arewa ta canza lissafi, abinda jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta gaya ma manema labarai kenan. Amurka da Rasha sun ba da sanarwar cimma wata jituwa mai sarƙaƙiya da safiyar yau Asabar a birnin Geneva, ta tsaye da yaƙin da aka shafe shekaru 5 ana yi a Siriya da kuma haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu wajen yaƙi da ƙungiyoyin ta'adda a Siriya. Yarjejeniyar ta buƙaci ɓangarorin biyu su himmantu ga ganin an daina yaƙi a faɗin ƙasar. An tsaida wa'adin kawo ƙarshen fafatawar zuwa ranar 12 ga watan nan na Satumba da yamma, wato dab da shiga lokacin hidimar sallah. Ba za mu iya tunanin wani abin da ya fi dacewa ba kamar ganin dukkan ɓangarorin sun haɗa kai wajen ganin mutanen Siriya na wato da na yankin baki ɗaya sun ga lokacin sallah mai fa'ida, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry, wanda ke tsaye ganga da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov. Ƙasashen biyu sun amince da wasu matakan da za su hana sojojin Siriya shawagi da jiragen yaƙi a wuraren da 'yan tawaye suke da kuma sauran wuraren da aka yanke shawara kansu. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jagoran 'yan tawayen Gabon Jinping ya ƙalubalanci sakamakon zaben shugaban ƙasar na ran 27 ga watan Agusta a gaban kotu, kamar yadda jami'an ƙasa da ƙasa suka buƙaci ya yi, a cewar mai wakiltarsa a hukumar zaben ƙasar ta Gabon. Manyan jami'an da suka buƙaci Ping ya ruga kotunan Gabon ɗin sun haɗa da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, a cewar Paul Marie Godjun. Muna masu ƙalubalantar sakamakon Hu Ugwe lardin da Mr. Bongo ya fito, inda aka ce ya ci kashi 95.6 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, wato inda kuma masu kada ƙuri'u wajen 99.9 ne suka kada ƙuri'a, a cewar Gunjuk. Hukumar zaben ta ce a ƙasa baki ɗaya kashi 59 wato cikin 100 ne kadai na masu kada ƙuri'a suka fito. An ɓarke da tashe-tashen hankula a Libreville, babban birnin ƙasar, a makon jiya bayan da sakamakon hukuma ya nuna cewa shugaba Bongo ya doge fin da kuru'u kimanin 6,000 a fadin kasar. Shugaba Bongo ya yi banza da kiraye-kirayen da aka yi na ya sake kirga kuru'u, kuma ya yi watsi da rahotannin aikata magudi da masu suka ido na Turai suka bayar. Tsarin nan na zaben sabon sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya mai tsawon gaske ya dada zama da wahala jiya Juma'a, bayan da tsohon Firaministan Portugal Antonio Guterres ya tabbatar da kasancewarsa na gaba-gaba a takara, wanda ya sa adadin 'yan takara ya kai 10. Jami'an diplomasiya da ke da masaniya game da ƙuri'ar sirri ta kwamitin sulhun sun gaya ma muryar Amurka cewa Guterres, ɗan shekaru 67 da haihuwa, ya samu ƙuri'u 12, abinda ya ƙarfafa gwiwar takararsa. Wasu biyu na akasi ne, sannan kuma guda ya nuna rashin wato ɗaukar matsayi. Yanzu Guterres ne kan gaba a wannan zaben na sharar fage, wanda ake kira straw poll, wato ƙuri'ar gwaji. Kwamitin zai sake kaɗa irin wannan ƙuri'ar ta sirri ranar 26 ga watan Satumba. Ana iya samun wanda ya yi nasara a farkon watan Oktoba, inda za a kaɗa ƙuri'a ta haƙiƙa. A lokacin, duk matakin da Burtaniya ko China ko Faransa ko Rasha ko Amurka ta ɗauka kan wani ɗan takara zai tasirin gaske a kan shi. Majalisar Wakilan Amurka ta amince da wani ƙuduri jiya Juma'a, wanda zai amince ma iyalan waɗanda harin ta'addancin ranar 11 ga watan Satumban shekara 2001 ritsa da su su yi ƙarar ƙasar Saudiya bisa zargin goyon bayan ta'addanci, duk wadda barazanar da fadar shugaban Amurka ta White House ta yi na yiwuwar amfani da ikon shugaban ƙasa wajen daƙile wannan ƙudurin.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne.
Cututtukan da suke kashe yara kankana ga layinsu, rigakafinsu a kyauta ne, kai dai ka tura iyalinka mafi kusanci da kai asibiti na gwamnati da amma.
Madalla kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na farko zai yi magana akan ƙoƙarin nuna wa matan karkara dabarun samar wa yara ƙanana abinci mai gina jiki. Rahotanmu na biyu zai yi magana akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa har tsawon watanni 6 ba tare da an hada da ruwa ba. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne akan hanyoyin kare kai daga kamuwa da zazzabin malaria, wato cizon sauro. Rahotonmu na hudu zai yi magana akan matakan da hukumomi ke shirin dauka game da sayar da magunguna barkatai a fadin jihar Neja. Rahotonmu na biyar, wanda shine na ƙarshe, zai yi magana ne akan yadda cutar zazzabin lasa ta sake kunno kai a jihar Bauchi. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
Farko da tarun duka ciwo ne wanda ke dozartawa. Kashewa to jama'a kowa ya lura ya gane su
kokarin yaki da cututtuka masu yaki da sinadaran gina jiki ga kananan yara masana harkar kiwon lafiya a maradin jamhuriyar Niger na fadakar da iyaye mata irin abincin da zasu rinka hadawa da kayan abinci na gargajiya domin karawa yara sinadaran gina jiki inji wakilinmu Shu'aibu Mani
madan Amina Garba ita ce mai bada horo ga matan
bisa yanda ake yi ana yin gari na yara kanana mai unhwanin yara kanana kuma yana unhwanin mata ma da kansu amma mace mai bada nono ko kuma mace wanda jikinta ya rame ta wahala wurin ban nono haka da mata masu ciki duka wannan garin yana unhwanin su
a ciki me ake sarrafawa da me da mai kunsa
to wannan garin ya kumshi ka gani ana yin shi a kawo hatsi a kawo dawa a kawo alkama wake wani wake yana na shi ma daban wanda ake aware da shi ana sa ridi ana sa garin almakka busassa wanda aka shanya a cikin inuwa ba cikin rana ba ya sallafe shi da spirulina wani abu ne wanda yake sa yaro yayi waye ya bude mishi kai yana kawo unhwani mai kyau cikin jikin yara kanana
an diba an gani akwai amfani gare shi ga kananan yara
sosai ko yana da unhwani ga kananan yara saboda yana yin rigakafin mata muwa saboda wannan garin ba sai yaro yayi tamuwa ba ake bashi a'a ana ba yaro bakin wata 6 kasa inda duk yaro yayi wata 6 nono uwa bata isa shi kenan wannan garin in ana bashi shi in Allah ya so ya yarda zai kiyaye shi da wani cututtuka bale ma kuma shi zancan tamuwa ma san babu zancan shi a wurin yaro
kamar ko wani buri ne kuke son ku cimma akai
mu gurin da muke so mu cimma akai akan wannan garin saboda kaga ana kawo mana gari daga kasashen waje muna ba yaran mu bamu ce ba basu da kyau bamu san ba yanda aka hahada su abubuwan da ke gare mu anan cikin kasan mu mun yi utilizan su yanzu mu ma muna yin mu da su ne muke aiki
da yake wakilan mata ne suka yi tuta ko ina daga cikin kasa ga wata mata bayan da suka dauki horo
Nafisa Nani sai sawa to wanga horo wallahi mun ji dadin shi sosai
bayan haka idan kuka ce ta kaka ne wani irin kokari za ku baiwa dangin ku can
kokarin da muke iya bada kenan mu ga yanda muke so muna ai yanzu mu ma mu samu mata ƴan uwa mu ma mu dinga horar da su kenan abinda muka dauka na mu ma mu kwatanta musu da yanda ake su ma har su ƙara koya ma wa an su su ma
wannan tsari dai wata kungiya ce mai sunan PPAO ta hiddo da shi domin kare lafiyar kananan yara a kowane lokaci cikin Niger Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger
duk da cewa masana harkar kiwon lafiyar kananan yara na umarni da baiwa kananan jarirai nonon uwa zalla da kuma hani da hadawa da ruwa har sai jariri ya kai tsawon wata 6 da haihuwa har yanzu wasu iyayen basu aminta da wannan batu ba Alimatu Abdullahi na dauke da rahoto daga dutsen jihar Jigawa
duk da irin muhimmancin da hakan ke da shi Hajiya Hawwa Mansur dake dakin haihuwa na babban asibitin Murtala dake jihar Kano ta yi karin haske
muhimmanci shine a dukkan mutane suna da jahilci da sanin muhimmancin ka a ba yaro sirkin ruwa idan da zaki zauna ki tambayi mata kashi 80% wasu basu damu din su ba daman yaro ruwa ba kin ga basu san dalili ba amma za su ga din basu damu da ba yaro ruwa ba kuma Allah yana yara yaran kuma ya ci gaba da rayuwa saboda ba kowace uwa ce take tana cewa bari lokaci ta bada ruwa din ba. To sirrin shine shi kansa nonan nan da Ubangiji ya halitta 99% din shi ai ruwa ne a ciki sarkakakke wanda Allah ya riga ya tanade shi a jikin uwa a cikin nono wanda kuma zai zama shi zai kare yaro daga wani cuta shi bai sha gurbataccen ruwa ba kamar yanzu duk ruwan da muke sha ai a gurbata suke yawancin ruwa kafin su zo gidajen mu in pompo ne ma pipe ya fashi kila ma wani cikin sock away zai abu idan borehole din nan ne kuma da ake janyo ruwa ake siya a titi ko a lunguna idan kika tsaya kika ga yanda ake diban ruwan daga tiyon a zuba daga inda aka so shi da inda za a sauke da yanda za a saka miki shi a cikin abin da za ku sha ai duk akwai kwayoyin cuta da suke bibiya shi yasa zaki ga in aka yi rashin daci sai kiga cewa wannan gurbataccen ruwan kuma matan mu ba mu da lokacin da za mu tafasa ruwa mu tsarkake shi saboda yanzu shi kansa abin da zaki dafa ruwan ma nawa zaki kashi so ba mu da lokaci sai a kawai debo ruwan nan direct sai a bayar kuma da kwayan cuta a ciki yanda mu jikin mu zai iya kare mu garkuwar wani cuce-cuce su yara ba haka bane an haife su kenan suna buƙatar tsarki komai na sai zama tsarkakakke dan tangarda kadan zai jefa su a cikin wani hali mu especially shi wannan amai da gudawa to sai kiga wannan ruwan da za a ba su kuma ya jefa su amai da gudawa ai ta fama amma in mace ta tsaya lokacin da za ta ba yaro nono ta tsaftace shi ta bashi to wannan 90% of wannan nonon duk ruwa ne a tsarkake a container mai kyau da Allah ya halitta kuma sannan ta fito a cikin yanayi mai kyau yanda lokacin da duk zaki ga yaro in ya sha nono ai zaki ga wasu yara har murna suke suna dan daddaga kafa a cikin duk annashuwa na dadin nono sannan suna gama zaki ga gumi ya kewu ya kar
wani irin shawarwari zaki ba su kafin su ba ma yaran nasu ruwa
ai shawara mai sauki ce idan har sun dai ga za su iya sai su kwatanta su gani su auna a ma'auni to idan har zaki ba shi ruwan ba a ce a tunda an ce wani lokaci kafin ki wayar da mutum ya kan dauki lokaci kafin ya aminta yawwa to ruwan a tabbatar da shi dan Allah an tsaftace an dauko shi ko daga borehole ko daga pompo ko daga kogi a tafasa shi in an tafasa a tace wannan ruwan mace ta ya kasance tana da farin hankali ko mayani ko wani yaji da za ta daura a jikin roba ko bokiti ko randatta ko dai wani abu mazubi in ruwan nan an debo shi to bancin an tafasa shi a tace shi idan ta tace za ta ga irin gubar da take cikin wannan ruwa to idan ta tace shi sai kuma ta samu wani zubin ta mai kyau wankakke ta za ta juye wannan ruwan ta tabbata saboda wannan yaron tarbi in ya tashi sha sai ta bashi
Metram Hawwa Mansur kenan Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Biyo bayan yanayin da ake ciki yanzu na damina da kuma karuwar haki a mahallanmu, masana harkar kiwon lafiya sun yi ƙarin haske akan irin hanyoyin da al'umma za su ɗauka domin kare kai daga kamuwa da zazzabin cizon sauro wato malaria. Wakilinmu na Karan Dabo Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto.
Shugabar shirin yaki da cutar zazzabin cizon sauro ta jihar Niger, Madam Mercy Dawaba ce ta bayyana matakan da al'umma za su ɗauka su kare kansu daga kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro. Yayin wani taro da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a garin Kagara da ke karamar hukumar Rafi ta jihar Niger.
Da mutum zai kare kanshi daga samun zazzabin cizon sauro, na farko mu gyara cikin gidajenmu, kada mu bar ruwa a kwance don wurin ne suna hayayyafa suna yawa sai su shiga cikin ɗakunan mu su cije mu. Ya kamata mu hana ruwa ya kwanta a cikin gida. Na biyu, mu tabbatar cewa mun tsaftace muhallin mu gaba daya a inda muke zama. Na uku, ya kamata mu yi amfani da gidan sauron nan da aka bamu, wanda ya kamata kowa da kowa ya rataya shi sannan ya kwana cikin sa. Duk sauran da yake koda ya zo ne ba zai samu shiga ba in ya hau kan wannan rigan kashe su, yana kashe wannan kwayoyin cutar nan.
Amma yawancin mata suna korafin cewa in suka shiga cikin wannan gidan sauro yana sa musu shi a raunuka, haka yana fito musu, me yake haifar da haka?
Ya kamata idan aka ba mace wannan rigan sauron, ya kamata ta shanya shi a inuwa ya sha iska, saboda chemicals nan su fita su ragu in ya sha iska awa 24 sannan sai ta rataya shi ba za ta ji komai ba, amma rashin rataya shi a inuwa din na shi ke kawo wannan ba wani abu bane. Wasu kuma sukan ce idan suka shiga cikin gidan sauran nan sukan ji kaman ba sa samun numfashi isasshe. A'a, idan ka shiga wannan gidan sauran ya kamata ka bude taganka, tagoginka a bude saboda iska ya shiga. Idan ka yi haka ba za ka samu wannan ɗauke numfashin. Sannan kuma mace mai ciki ya kamata ta je asibiti saboda a bata maganin nan da muke kira SP, wato sulfadoxin paracetamol, wanda za ta haɗiya sau uku a lokacin da take da ciki kafin ta haihu. Idan ta kai wata huɗu za ta sha na farko, bayan mako huɗu ta sha na biyu, mako na huɗu kuma sai ta ƙara sha na uku kenan. To lokacin nan ba za ta kamu da zazzabin cizon sauro ba kuma. Sannan kuma daɗa tana kwana cikin gidan sauro ba wani lahani na zazzabin cizon sauro gare ta kuma.
Shugabar shirin yaki da cutar zazzabin cizon sauro ta jihar Niger, Madam Messi Dawaba kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
A jihar Niger da ke arewacin Nigeria, an kafa hukumar hana hada-hadar magunguna barkatai a faɗin jihar, inji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Rahotanni dai sun nuna cewa kusan kashi 18 na 'yan Najeriya suna amfani da magungunan jabu, al'amarin da ke zama babbar barazana ga lafiyar jama'a. Yawan samun korafe-korafe daga majinyata a asibitocin jihar Niger ya sa gwamnatin jihar ta ɗauki matakin samar da wannan hukuma. Kamar yadda kwamishinan kiwon lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya yi ƙarin bayani.
An shi ne aka kaddamar da wannan hukuma ɗin ta musamman domin mu tabbatar da cewa jama'a magungunan da ake siya a asibitocin mu masu kyau ne, kuma tabbatar da cewa wannan magungunan suna kaiwa ga ko'ina a garin Niger ko min nisan asibitoci din. Sannan musamman a tabbatar da cewa kuɗin da ake siya magungunan nan sun soka sosai, wanda jama'a mutane mu za su iya su samu su siya wannan maganin ba tare da sun talauce ba.
Hukumar dai za ta yi aiki tukuru domin tabbatar da ganin an hana yaduwar magungunan jabu a faɗin jihar Niger, inji kwamishinan lafiyar Dr. Mustapha Jibril.
Gwamnatin Alhaji Abubakar Sani Bello ta aji a ƙasa task force wanda ke bincika da ke duba da tabbatar da cewa mutane ba su sayar da magungunan da bai dace ba. Sannan masu sayar da ƙananan magungunoni su ma mun kira su dukansu su ma gaba ɗaya, an kuma gaya musu magana, kuma muna koyar da su ma su sanya hanyoyin da za su sanya magungunan da suke siya suke sayarwa masu kyau ne. Kuma an nuna musu cewa duk wanda aka kama a dai cikin Niger yana sayar da magani da bai dace ba, shi gaskiya nashi zai shiga matsala sosai da hukuma ba kaɗan ba. Sannan akwai kuma mobile courts inda muka aje wanda za ta dinga yawo a gari, ana kama mutum ana hukuntar shi a wurin ya biya taro sannan kuma mu kulle shi.
Babban jami'in wannan hukuma Dr. Ahmed Indagi Muhammad ya ce sabuwar hukumar fa tana da kalubale a gabanta.
To kaga komai aka ce sabon abu dole za ka samu kalubale. Na ɗaya wanda za mu shine mutane waɗanda ake son a yi wannan abu, saboda su ya kamata su san cewa akwai sabon tanaji da aka yi musu. To kalubale na ɗaya shine mutane su san cewa akwai sabon shimfiɗa da ake da shi. Na biyu shine ma'aikatan lafiya, abu da ake cewa attitudinal change. Attitude na ma'aikatanmu ya kamata a canza halaya. Dan da yawa wasu abubuwan mutum zai zo asibiti mai hukun maganin da an bayar a ba marasa lafiya, sai ka ga ya samu magani ya je wani wuri ko kuma su ƙara kuɗi. Waɗannan abubuwan ne dole za mu ƙoƙarin mu maganta shi.
Ƙwararrun likitoci da masana kiwon lafiya dai sun bayyana cewa wadatuwar magunguna a asibitoci da ma sauran cibiyoyin kula da lafiya zai taimaka wajen rage yin amfani da jabin magungunan da ma wasu magunguna da ba su da kan gado da a wani lokaci ma suke haifar da lalura ga jikin ɗan adam. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. An sake samun bullar cutar zazzabin lasa a jihar Bauchi. Wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo na dauke da rahoto.
Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa ne ya bayyana hakan a cikin hirarsa da manema labarai.
Kamar last year an ba kuma tarawa shekarar ta shude don sani cases na lasafi da Abuja state wanda Bauchi yanzu da Plateau su nasarawar sauran states sun zama abin da muke kira endemic states na lasafi ba. Lokaci lokaci akan samu wannan musamman lokacin da akai girbi abinci yake isa gida. Wannan beraye da state wanda muke kiransu masonis rat sukan bi abincin zuwa gida kuma mutane suka yi mu'amala da su ko suka ci abinci mutum yanzu ya ci akan samu wannan cases na lasafi ba. To yanzu Abuja mun sami case guda daya a Kudu kawai level na government da mun samu biyu da muke tsammanin shi din zai iya yiwa shi ne mun ɗauki jinin su mun aika laboratory test wanda result bai dawo ba. Akwai ɗaya alkaliri ɗaya a Maribel da Makata na kusa da mu wanda mun aika result din su bai dawo amma shi na ɗori bai ma iso asibitin mu na nan asibitin koyarwa ba Allah ya masa da su amma kafin ya rasu mun ɗauki sample ɗinsa mun aika su daga baya sai sample ɗin ya dawo da muka tabbatar cewa lasafi ba ne ya yi ajalin sa. Saboda haka muka ya kamata sanar da ku don ku sanar da al'umma halin da yake ba wani abu ne na tashin hankali ko na panic ba. Akan samu wannan lokaci lokaci amma muna yin duk abin da ya dace muga abin ya takaita yanda ya fara da har ya fusu cikin al'umma ba. To ya kace abin da sun kina a yanzu kuma muna ci gaba da su wanda suke mu'amala da wannan wanda ya rasu muna da su mun riga mun bi su mun ba su magunguna da ya dace kuma za mu ci gaba da kula da su har na zuwa sati in ba wani symptom da ya fito a jikin su to shi kenan kuma mun ga san alama ya fito a jikin su za mu kawo su asibiti ajiye su don a musu jinya har ga musu lafiya. To wannan lasafi ba kamar Ebola ne wanda bai da magani ba. Kuma maganin har ka fara shi da wuri za a sami nasara insha Allah. Ba kawai abin tsoro shi ne ku zanna a cikin al'umma ba ku zo asibiti ba har abu ya kai sanda jini zai fara fita a jikin mutum a lokacin ya riga ya zama tule da ya kuma abin da Allah yi. Amma in har aka zo asibiti da wuri ikon Allah za a sami yadda za a yi maganin wannan ciwo kuma a ga yadda za a kare al'umma daga yaduwar wannan ciwo a cikin al'umma. Eh abin da za mu kai al'umma shi ne duk lokacin da aka ga wato alamun ciwo na ciwo kamar dai na malaria za ka ji gajiya da zazzabi da sauransu daga ka ji wannan ka je asibiti na kusa da kai. Saboda su malaman jinyar nan mun musu horarwa sun gane cewa symptom din wannan ciwon ga yanda yake. Dan suka gani su ma ba su ya su kula da wannan ciwo. Ya fi karfin wannan mataki na farko na kiwon lafiya. Sai dai su mana magana sai a zo a ɗauki mutum sai a kawo shi asibitin koyarwa don a yi jinyarsa. Muna da haɗin gwiwa da su mutanen asibitin koyarwa kuma already ni mun yi magana da shi CMD din ko a je mun yi magana da shi. Duk wani ayoyin support da suke bamu suna bamu wajen da muke keɓe su kuma suna da ƙwararru wanda ake kira infectious diseases experts wanda su ne suke kula da wannan irin ciwo. Already mun yi magana da su kuma suna shirye a duk lokacin da muka samu wannan kesin mu kai musu za su taimaka mana. Mu dai muna ba su magunguna sauran abu da gwamnatin jiha take siya.
Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Bauchin Yakubu. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
A gai da Malam Iro da Tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice shugaban Amurka Barack Obama je Juma'a yayi tirda gwajin makaman nukiliya da Koriya ta Arewa ta yi yana mai bayyana hakan da babbar barazana ga tsaron yankin da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankalin duniya baki daya. Gwamnatin kasar Cuba ta yi kira ga kasar Amurka da ta kara sakin mata mara ta fannin tattalin arziki ganin an samu kyautatuwar hulɗa tsakanin gwamnatocin da ke fada a Washington da kuma Havana tare da cewa takunkuman da Amurka ta kakaba ma Cuba ya janyo mata asarar dala biliyan 4.6 a shekarar kuɗi ta bara kawai ma. Ministan harkokin wajen Cuba Bruno Rodriguez shine yayi wannan bayanin a wani wurin tare manema labarai wanda shine wato sharar fage na kaddamar da gwagwarmayar shekara-shekara ta bukatar a yi kudurin Majalisar Dinkin Duniya na yin tirda takunkumin da Amurka ta kakaba ma wannan kasa ta Cuba mai talauci.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri.